Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya, masu azumi kuma an yi sahurur lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'an tsaro a kasar Belgium sun kai wasu jerin samami, kuma masu gabatar da kara sun ce zuwa jiya Asabar sun tuhumi wasu mutane uku da take-taken ta'addanci, yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron kasa ya yi wani zama na nazarin wata barazanar kaddamar da hare-hare a kasar. Prime Minister Charles Michel ya ce kasar Belgium za ta ci gaba da kula sosai. To amma babu wani abun fargaba game da gasar kwallon kafa ta Euro 2016 da aka yi a Belgium jiya Asabar, wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindiga na iya auna ta. Prime Minister ya ce za mu dau karin mataki nan ba da dadewa ba, to amma bai karin bayani ba. Kasar ta Belgium ta ci gaba da kasancewa cikin shirin ko ta kwana tun bayan har-haren da aka kai filin jirgin saman Brussels, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 32. Wani gagarumin samaman da aka fara tun ranar Juma'a ya kai ga kama mutane sama da 40 da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne, to amma galibinsu an tsare su ne na wani ɗan lokaci kawai. 12 daga cikinsu an ci gaba da tsare su na wani ɗan lokaci don a musu ƙarin tambayoyi, sannan aka saki 9 daga cikinsu da daren jiya Asabar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin Iraki na musamman sun ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a birnin Fallujah zuwa jiya Asabar, bayan sun ba da sanarwar sake kwato akasarin sassan birnin daga hannun ISIS kwana guda da ta gabata. Mun muku alkawarin sake kwato Fallujah, kuma mun kwato shi, a cewar Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ranar Juma'a. Kafin nan sojoji na Iraki sun kwato cibiyar gudanar da harkokin ISIS da ke yankin, bayan jerin hare-haren jiragen sama da suka ragargaza wasu sassan tsara dabarun yaƙi biyu, suka kuma lalata wasu wuraren da aka girke bindigogi masu sarrafa kansu 6. Jami'an gwamnati sun kuma tabbatar da cewa sojoji na Iraki sun kwace wani ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin. A kafar Twitter, Abadi ya ce yanzu an ceto Fallujah, saura a shiga yakin kwato Mosul. Ya kara da cewa za mu murƙushe Daesh, wato kamar yadda ake wa ISIS lakabi da Larabci. Yau kusan watanni 2 kenan da jami'an leken asirin tsaro na Amurka ke bayyana cewa kungiyar ISIS ta tagayya ra'ayin kuma fiye da yadda ta taɓa yi tun bayan da ta wanzu. Suna masu nuni da hujjoji da dama. Jami'an sun ce 'yan bindigar na tserewa daga cikin birnin ta wajen sajewa da farar hula da su ma ke gudu. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya gana da ministan tsaron Rasha jiya Asabar a birnin Damascus, yayin da kuma jami'an sojin Amurka da na Rasha su ma suka yi wata ganawa ta daban kan har-haren da Rasha ta kai kan 'yan tawayen Siriya da Amurka ke goyon baya a wannan satin. Sergei Shoigu shi ne jami'in Rasha mafi girma da ya tafi Siriya, tun bayan da Rasha ta tura sojojinta zuwa Siriyar watanni 9 da suka gabata don su taimaki gwamnatin Assad. Ya ce ya tafi Siriya ne a matsayin wakilin shugaba Vladimir Putin. Manyan jami'an ma'aikatan tsaron Rasha sun ce abubuwan da suka kai Shoigu sun hada da dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Siriyar, da kuma haɗin kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ke gudanar da harkokinsu a Siriya. Hare-haren jiragen sama da sojojin Rasha suka shafa watanni suna kaiwa, sun taimaka ma sojojin gwamnatin Siriya wajen gurgunta mayakan 'yan tawayen, To amma kuma hakan ya janyo takaddama tsakanin Russia da Amurka. Amurka na zargin cewa a maimakon auna ISIS, Russia ta fi auna ƴan tawaye masu sassaucin ra'ayi waɗanda Amurkar ke goyon baya. Hare-haren Russia na baya-bayan nan sun ragargaza wuraren ƴan tawayen Syria ranar Alhamis a At-Tanaf, wanda wuri ne da ba wato da a baya jiragen saman Russia ba su damuwa da shi. Wata kotun Masar ta sake zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba Muhammad Mursi saboda kurmata sirrin ƙasa. A jiya Asabar ɗin kotu ta kuma zartar da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da Mursi ɗin, ciki har da wasu ma'aikatan kafar labarai ta Al Jazeera da wani ɗan jarida kuma, wasu kuma da aka tuhuma da suka yi aiki a ofishin Mursi an zartar musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Amma ana iya ɗaukaka ƙara kan dukkanin hukuncen da aka zartar jiya Asabar. An ci gaba da tsare 11 daga cikin waɗanda ake zargin, ciki har da Mursi. Alƙalin ya bayyana ma'aikatan Al Jazeera biyun da cewa wani mai karanta labari wato labarai ne mai suna Umar Muhammad da kuma editan labarai Ibrahim Muhammad Hilal, sai kuma ɗan jarida na uku wanda hukuncin kisa aka zartar masa mai suna Asma Al-Khatab, wanda yake aiki da RAS, wani gidan labari wanda ake zarginsa da ɗasawa da ƙungiyar Muslim Brotherhood ko Ikhwanul Muslimin ta Sumarsi. Bisa ga ƙa'ida, duk wani hukunci mai tsanani haka da alƙali ya zartas, sai an gabatar da shi ga babban alƙalin ƙasar Masar baki ɗaya da kuma majalisar ƙoli ta malaman addinin Musuluncin ƙasar don rattaba hannu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke ta tsawaita wa'adin takunkumin da ta kakaba ma Russia saboda haɗe yankin Crimea da ta yi a shekara 2014, ta ce har yanzu ba ta amince da haɗe Crimear ba. Tsawaita wa'adin takunkumin ta haɗa da kame kadarorin da kuma hana tafiye-tafiye ga Rashawa 150. Da kuma su kamfanoni 37 da ƙungiyar ta EU ta ayyana a bayaninta na jiya Asabar da cewa suna da hannu a abin da ya samu diyaucin yankin Ukraine. Wata mujallar EU ta ce takunkumin ya haɗa da hana shigo da duk wani abin da aka sarrafa a Crimea da kuma tashar jirgin ruwan tekun Black Sea da ke Sevastopol. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na kare muhalli a yayin ziyarar da ya kai zuwa wurin shakatawa na ƙasa da ke Yosemite a jiya Asabar, inda ya ce da sauran aiki wurjanjan wajen kare kyawun keɓaɓɓun wurare haka. Shugaba Obama da matarsa Michelle da ‘ya’yansu Sasha da Maliya sun kutsa cikin kurmi mai cike da tuddai a motarsu, suna ta kallon abubuwan burgewa na halitta da yanayi da kuma kurori masu ban sha'awa a wannan gandun dajin ƙasa mafi daɗewa. Gandun dajin na Yosemite mai faɗin kilomita 3,000 murabba'i, wanda har yanzu ba a kammala haɓaka shi ba. Kyawunsa na janyo ‘yan yawon buɗe ido daga Amurka da sauran ƙasashe.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Ghana ne domin duba batun zaɓen ƙasar da za a yi a cikin watan Satumba mai zuwa idan Allah ya kai mu. idan kuma muna da lokaci za mu leka kasar Zambia domin jin rigimar da ke neman ballewa game da buga katin zaben kasar wanda ita ma za ta gudanar da zaben ta cikin dan kankanin lokaci amma bari mu fara leka kasar Ghana inda masu iya magana ke cewa tun za a tafi ake shiryawa ba sai an je ba kila shi yasa rundunar yan sandan kasar ta fara fitar da tsarin shirin ta kafin zaben musamman akan hana amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani wanda sufetan yan sandan kasar yace rundunarsa za ta hana amfani da shi musamman a ranar zabe hanzarin sa ko shine wannan na daya daga cikin hanyoyin da ake amfani da shi domin aikewa da sakonnin ƙarya da ka iya tada zaune tsaye a lokacin zabe ko kuma bayan zabe to sai dai kuma wannan yunkurin wasu yan siyasa sun sa kafa sun yi fatali da shi sun ce bai da hujja na hana mutane fadin albarkacin bakin su akan wannan ne abokin aiki na baba Yakubu Makeri ya hira da Dr. Rauf dan jami'ar MPP wato jami'ar Adawa akan wannan batu kuma ya fara tambayar Dr. Rauf din ne shin menene matsayin su game da wannan batu
ya manta wasu kasashen kuma wasu wannan ba amma kuma an iya yin zabi wanda ya kamata duka dai abu bangaren mu na yan siyasa ko bangaren mu na MPP ne ke shafin party ne da shi ba za mu yi ra'ayi ba saboda duk abin da zai zo yana da mafari kuma shi zabe ba ranar zaben ne zaben ba akwai pre-election during election and post election kafin zabe ranar zabe da bayan zabe to zai ce zai kulle wa'annan social media din ne throughout the time ko dai ne inda abin da yake nufi cewa ranar ne to bayan zaben fa
da yake shi mutum ne wanda yake tsaron kasar na hannunsa ko kuma su ne ke rike da tsaron kasar ba ka ganin wannan mataki da yake dauka zai iya taimaka ma aikin su ya kawo zaman lafiya a kasar
a wannan bangare kuskan da yake ya dauko yayi rauni ba karfi a takaice abin da zan faɗi saboda ai ba ranar zabe ta dai ne zabe ba kafin ai zabe fa zai kullo wannan fashoshin ne kuma akwai kasashen da suka yi zaɓe kuma ba su da kulle ba amma an yi kuma an tashi lafiya duk abin da ya kunsa ne a yi abin nan a bari transparency ya yi aiki ta commission dokokin da aka ajiye a bi ta kan dokokin to ya ɗauke su kulle zai kulle radio station din ne kuma zai kulle television ne kuma abin da yake gudu wa'annan za su iya yin din nan radio station za ta yi ta faru ko TV kuma za ta yi ta faru to ina matsayin maganan
irin wannan matsayi da kuke dauke da shin nan bai dade ba ga kuma campaign manager na dan takaran ku da ake kira shi Makmainu ya ce shi yana ganin a matsayin shi na campaign manager zai iya bayyana sakamakon zabe tuma kafin commission zabe ko kuma hukumar zabe ta bayyana to baka ganin waɗannan duka ainihin IGP ma zai iya alakanta shi da wannan mataki da yake so ya dauka na neman a hana amfani da social media a ranar zabe ko kuma lokacin zabe
baba ai ba farko ba wannan ne faruwa akwai declaration of results akwai announcement of results a the beginning to commission ne kungiyar da aka tabbatar agency da aka tabbatar za su declare results da dokan kasa ce amma dokan kasa kuma bai haramta wani dokan kasa ya announce results
wato akwai bayyana sakamako akwai kuma tabbatar da sakamako
sakamako yawa polling station din nan kamar yadda ta sai a kasar Ghana a farko ma dai flake ake yi kafin justice park justice park ko justice park babban allo ne a wajen a kowane station da ake zaɓe kowane polling station ka zo ka iske an rabe ta duk abin da suka samu to wannan national campaign manager yake yi nufi
wato idan ya tattara zai iya sanarwa amma ba zai iya tabbatar da ainihin sakamakon ba
ya gaya mu ɗan party sun yi su sani amma ai ba party ke declare results
na'am
wannan duka yana da tushe in za a farko in kaga cewa gaskiya yayi rauni to kana daukar wata mata sai duk police station inda za a yi
wato rufin zabe
announce not declare yawa
to sai dai kuma an ce hagun wani daman wani domin ko Naziru Said na jami'ar NDC mai mulkin kasar ta Ghana ya ce idan har abin da rundunar yan sanda ke gani kenan zai samar da zaman lafiya na hana amfani da kafafen sadarwa na zamani lokacin zabe wannan ba illa bane shi ma baba Yakubu ya ce masa ina hujja.
Mun yadda kan cewa shi social media da kan da fice amfani da ita ana fanna aiwa daga shi da ba ka iya samu wanda ya yi annan da kyar a same shi, kuma in ma an same shi babu doka da aka aiki ne wanda yake a wato in mutum an same shi kan wannan dokokin da aka aje zai da ƙarfi kan an samu mutum kan haka nan a yi a mai hukunci. Duk da yake haka yake, kuma mun san yadda lamarin da siyasa take, waɗanda suka ga za su yi amfani da shi kan hanya da ake ba za su yi shi ne saboda mai su ɓata sunan Ghana su ɓata kuma sunan yadda muke tafiyar da lamarin demokaratiya a garin nan. Saboda haka ni a rayuwa tun da ba mu da wato matakin da baka ajiye na yadda za mu iya kiyaye irin waɗansu abubuwa da mutane ba su yi social media su yi, ai kamata kenan da dauki mataki da zai iya a ce wannan lokaci kaɗan za a iya toshe ɓannan da zai iya fito cikin social media. In dai mun yi mun toshe wannan ɓannan to shikenan kowa ya samu freedom, domin ni a ra'ayina kowa da yana da freedom, amma freedominka na karewa inda wani kuma
wato kowa na da irin nashi walwala da doka ta bashi kenan.
Na'am, amma naka walwalan da dokan ta baka yana karewa inda nima na walwalan ke farawa.
Na'am,
saboda shi freedom yana da limit.
To Malam Nazir, baka tunanin kuma irin amfani da wannan social media ko kuma shafin zumunta zai iya yi a ranar zabe shine musamman ku ƴan jam'iyya idan kuka ajiye wakilanku a rumfunan zabe, zance abinci idan mutum na buƙatar abinci ko yana buƙatar wani abu haka wurin raba kaya, baka tunanin wannan kuma idan an hana amfani da shi zai dame ku?
Ghana yana cikin kasance cikin kada za ka samu wato telecommunication ya yalwata,
wato yanayin sadarwa kenan.
Domin yanayin sadarwa mun samu shi ko ina mun cimma fiye da kashi 70 cikin 100 yanayin sadarwa. In ka samu wannan kuma in ka duba kashi 70 cikin 100 muna da wato wutar lantarki wanda zai taimaka ma yanayin sadarwa. Tun da zamanin haka yake kuma wato su electoral commission na Ghana yadda suka jera kuma suka tafinta al'amuransu yana da wato cilin kware da gaskiya da kowa ke ganin gaskiyan da ke wannan lamarin. Saboda shi ba abin da yake yana da damuwa ba ne, sai dai wasu suke son su use social media. In dai sun yi su tun da ba mu da yadda za mu iya hana banna da shi, ai ga mu mu kare shi wannan rana kan wannan matakin da police idan police ba su da abin da za su yi su toshe waɗanda za su yi banna da shi. Na yi zo wurin aka tashi da wani yaki ko aka tashi da wani abin da bai dace ba, kaga kaman a yayi wannan abin annan ya riga ya yi kuma babu abin da za yi.
Hana Ziru, kana cewa a ra'ayinka kuma mafi yawan mutane da kuke ma ainihin wato jam'iyya mai mulki jam'iyyar NDC kenan kuke mata magana, mafi yawan ku ra'ayinku shine kuna son ko kuma kuna na'am da maganar da Inspector General yayi cewa in ta dauro kada a bari ayi amfani da wannan shafin zumunta, ya aka yi ku duka ra'ayinku yazo daya wanda yake sabanin kungiyoyin jama'a wato civil society groups da kuma ainihin babban jam'iyyar Hamayya?
Abin da shi wata kila a ra'ayin ma zai zama ɗaya, saboda abu dai ne an ba mu amanan gari da ta ɗaya Amurka. Ɗan amana da aka ba mu Amurka, ai ko za mu ba da amanan za mu maishe ma waɗanda da amana ya kamata mai bayar da shi kamar yadda aka ba mu. Ba mu neman yadda duk za a yi a ce wani tashi hankali ya tashi Ghana a zamanin mu.
Sai dai kash mun so mu leƙa ƙasar Zambia domin jin wainar da ake toyawa tsakanin hukumar zaben ƙasar da jami'un adawa akan inda aka buga katin jefa ƙuri'a da kuma kuɗin da aka kashe wajen wannan aiki, abin da ya kawo tarjijiyar wuya tsakanin hukumar zaɓe da sauran jami'u. Amma kuma gashi lokaci ya ɗaga mana hannu, sai a cikin shiri na gaba mun yi ƙoƙarin kawo muku wannan. Yanzu a madadin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da Cuba Hiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyin su ni ma dugun shirin ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Jama'a Najeriya mutalaka da tsara.
Ni ne suna Manu Usman Bakari Barbakar da wani mai suna Alhaji Adamu Tonga. Mu ne aka kone gidajen mu runu da suturan yayanmu, abincinmu da komai mu. Har yau mun ake bukon da ake yi. Kwanaki bayan wata biyu mai girman gwamnan Adamawa ya so mukaddamar da taimako ma mutane wanda aka yi asara. Wallahi ba tuna da mu musam gaba da cewa mu ma wannan abun ya same mu a taimake mu babu
yanzu halin da ake ciki yanzu mun da muka koma din akwai problem sosai problem da ake facing shine number 1 kaman asibitoci ba magunguna ruwan sha ma yana bada wahala makarantu kuma babu shi a magana noma yanzu hakan nan kam ba za a iya noma ba din akwai wanda mu sun koma din ma wayan sun je sun sharan gona suna shirin shuki wayan sun ga sun shuki yanzu ma sun koma yola ma wayan sun koma mubi sun bari ma magana noma yanzu babu
wasu yan gudun hijira kenan da suka koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke ma bayyana halin da suke ciki a yanzu kamar yadda hukumomin agaji da ma na samar da abinci na majalisar dinkin duniya ke gargadi wata matsala da za a fuskanta yayin da al'ummomin da akwato yankunan nasu ke komawa ita ce fata karancin abinci wanda hakan ma ka iya jawo tamowa wanda ko a don haka ne ma suke yin kira da tayi tsaye wajen tada koma da al'ummomin da akwato yankunan nasu ta fuskacin harkar noma kasancewar akasarin su manoma ne Sardauna Jimeta Muhammadu Haladu Dankwai masanin tattalin arziki ne da kuma cigaban al'umma na ko ganin dole gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye
da hayyacin su sun soma magana da Allah a basu su yi shigaba da shucin su a gida
ya ku ya taimaka musu
abin da za a taimaka musu shine lokacin da za su tafi a basu iri na noma ko wani abubuwa ko garma da sauran su da za su yi aikin su kowa ya zama engaging productivity sai a daina da layin kan gwamnati komai ce gwamnati ta maka tun da daman abin da suke tsoro suka yi hana su shuke-shuke saboda tunan tare sun je za a kai Boko Haram za su kashe su to tun da Allah ka sauki albarkan baba Buhari yau gashi nan su da kansu suke roko da su koma gonan
kamar yadda Mr. Adamu Kamal dan majalisar wakilai da ke wakiltar al'umman Madagal da Micika ke cewa
Allah da ikon shi da ya bamu dama mu je mu zagaya local governments guda biyu na Madagali da Micika kore da gaskiya na gan abubuwa to sai domin tunda wannan abu ya faru gaskiya garkuwar mutane ya kare in ka duba abinda ido na ya gani gaskiya ba abinci ba taki a gona ba gidaje kwance duk wayannan dai suna nan damoyi kala kala a kasa mu naje ne in ziyarce su in ba su hakuri a halin da ake ciki sannan kuma da wasu kayakin da na saya musamman kaya na talafawa mata injina dai mu samu na ne kamar manya manya mu daddasa a kauyuka ya wajen kauyuka 14 wanda muna zaba mata 15 mu ba su dumin su tamakawa kansu da shi mu je kuma da kayan hawa koi keke na pep din nan kowane ward mu ba da shi bibiyu kuma muna tunani ma za mu dan kara har yanzu in Allah yarda akwai motoci har yanzu mu ba da shi guda 9 to duk wayannan dai muna yi ne domin mu karfafa su domin halin da suke ciki hali ne na mawuyaci kuma ya zama to dole mu yi da wayannan kayakin don kayakin nan abu bane wanda in abada su yanzu za a iya samu amfani sa gobe ba sai ya dauki lokaci mai yawa yunwa ya shiga jiki ko rai ya hali kami a samu amfani sa ba
to ko anya ma hukumomin waɗannan jihohi na sane da wannan babban kalubalen da ke tafe a yanzu Mr. Martin Babale mataimakin gwamnatin jihar Adamawa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka
kuma kasan Adamawa tana cikin kauye ne
ma daji ko ta ina duk da sannan ba inda ake da filin noma kamar Adamawa.
Jihar kana daga cikin jihohin da ke fama da matsalar Boko Haram kuma jama'a suna koma kuma akasarin su manoma ne, me za ku waɗannan al'umma suke komawa?
Eh yanzu maganan Boko Haram ya kare.
Eh wai manoma ne su koma, me za ku yi musu tunda manoma ne akasari?
Eh muna da niyya, akwai loan facility da aka shirya daga Central Bank wanda kowane manomi daga hekta ɗaya zuwa hekta biyar zai iya kinkari banki za a ba shi kuɗin.
Mashin taki kuma fa da trokta da sauransu?
Taki tana nan, mun ƙara yanzu ma a store a ciki.
A kullum ne shugaban ƙasa Buhari cewa yake ma ba zai mance da waɗannan al'ummu ba, kamar yadda hadimin shugaban ƙasan ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare wannan buyar bayan Babatar Hassan ke cewa
abun masarufi abun da ya kama daga shinkafa ne, masara, gero, omo, kayan masarufi kowane iri babu abun da babu ne, har da kayan gini an kawo su. To shi yasa kaga ko kome ma akwai, don in mutun ya koma yana da siminti ne da zai gyara gidansa, akwai kwano da zai rufe gida, akwai kayan abinci, akwai duk sauran kaga tanadi ne wanda gwamnatin tarayya ta yi domin taimaka mutane in sun koma wajen.
Koma da menene dai? Akwai fa buƙatar farfaɗo da hakan noma a waɗannan wurare da aka kwato a yanzu, ko a samu a tada koma da tattalin arzikin su tunda ma akasarin su manoma ne. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Alhaji dan wailo waya na aje ko sannina, na je sakkwato can gidana, ni ma zan koma a gona in kama noma kwale da gaske, in tara gero in tara da in nemi abinci na kaina, in nemi abinci na kaina,
na kare mutunci na kaina,
na kare mutunci kasanga,
na kare mutunci
ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, jami'an tsaro a kasar Belgium sun kai wasu jerin samami kuma masu gabatar da ƙara sun ce zuwa jiya Asabar sun tuhumi wasu mutane uku da take-taken ta'addanci 'yan sa'o'i kawai bayan da kwamitin tsaron ƙasa ya yi wani zama na nazarin wata barazanar ƙaddamar da hare-hare a ƙasar. Prime Minister Charles Michel ya ce kasar Belgium za ta ci gaba da kula sosai. To amma babu wani abun fargaba game da gasar ƙwallon ƙafa ta Euro 2016 da aka yi a Belgium jiya Asabar, wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindigar na iya auna ta. Wata kotun Masar ta sake zartas da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba Mohamed Morsi saboda kurmata bayanan sirrin ƙasa. A jiya Asabar ɗin kuma kotun ta kuma zartas da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da Morsi ɗin. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke, ta tsawaita wa'adin takunkuman da ta kakaba ma Rasha saboda haɗe yankin Crimea da ta yi a shekara ta 2014, ta ce har yanzu ba ta amince da haɗe Crimea ba. Tsawaita wa'adin takunkuman ta haɗa da kame ƙadarori da kuma hana tafiye-tafiye ga Rashawa 150 da kuma wasu kamfanoni 37 da EU ɗin ta ayyana a bayaninta na jiya Asabar da cewa suna da hannu a abin da ya shafi yaucin yankin ƙasar Ukraine. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na kare muhalli a yayin ziyararsa zuwa wurin shakatawa na ƙasa da ke Yosemite jiya Asabar, inda ya ce da sauran aiki wurjanjan na kare kyawun keɓaɓɓun wurare haka. Shugaba Obama da matarsa Michelle da 'ya'yansu Sasha da Maliya sun kutsa cikin kurmi mai cike da tuddai a motarsu, suna kallon abubuwan burgewa na halittu da yanayi da kuma kurori masu ban sha'awa a wannan gandun daji mafi daɗewa a ƙasa baki ɗaya.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.